This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asariyar Talata 14 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hawwa da kanan labarai.
Birnin Washington da jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirye tsaf domin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump. Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba ɓangarorin biyu wani daftari na ƙarshe. Hukumar binciken laifuffuka ta FBI da ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka sun fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin sojan Niger ta kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga ƙasar ba tare da takardar bulaguro ko kuma izinin zama ba.
Wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yanda wayansu kasashe suka yi ba, a'a, saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne, saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma taron da dan gari akan ci gari.
Wata kotu da ke zaune a Ibadan ta bada bailin wani gidan tsohon Odni na Ife Queen Naomi da wasu mutum biyu wanda aka zarge su da shirya wani taron tallafawa yara da ya sanadin mutuwar yara sama da 30. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma na Baballe, wanda a yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawa da shugaban kungiyar gamayyar manoman Najeriya akan karanci da tsadar abinci a Najeriya. Muna kuma dauke da wato sakonni da kuma sauraro ka aika mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Birnin Washington ya dau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirye tsaf domin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump da zai gudana a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin. Bikin rantsarwar da za a yi a ranar Litinin idan Allah ya kai mu a kan dandamalin matakalar ginin Capitol da filin faretin zuwa fadar White House zai biyo bayan wani boren ƙarshen mako na abokan hamayyar Trump da ƙawayen jam'iyyu da kuma wani taron gangami na magoya bayan jam'iyyar Republican. Bikin rantsarwar na zuwa bayan neman rayuwar Trump da aka yi karo har biyu da ya hada da na lokacin da aka suka shishi a yayin wani taron gangami sa'ilin da aka harbo har sashi da ya gogi gefen kunnensa. Akwai wani harin da aka kai kan Amurkawan da basu ji ba basu gani ba da ya kashe mutane 14 ya jikkata gwamai yayin da wani tsohon sojin Amurka ya afka da mota akan dandazon jama'a a garin New Orleans. A ranar ne kuma wani sojin na Amurka ya tayar da wani abu mai fashewa a wajen katafaren Hotel in Trump da ke birnin Las Vegas inda ya kashe kansa. Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba ɓangarorin biyu wani daftari na ƙarshe a jiya Litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi, cewar wasu jami'ai da ke da masaniya akan batun. A ranar Litinin din, shugaban Amurka Joe Biden ya ce haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa, cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan ƙasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su, dakatar da yakin, samar da tsaro ga Isra'ila da ba da gagarumar kafar samar da tallafin jin kai ga Falastinawa da suka wahala matuƙa a wannan yakin da Hamas ta somo. Mutanen da ke da masaniya akan tattaunawar sun bayyana nasarar da aka samu a tattaunawar da aka gudana cikin daren Lahadi zuwa Litinin a matsayin gagaruma. Sun ce tuni daftarin yarjejeniyar ya nuna a hannun Isra'ila da Hamas domin amincewa daga shugabanni. A ranar Litinin ɗinnan hukumar binciken laifuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya kokarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabuwar shekara a birnin New Orleans da ya halaka mutane 14. Gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Hukumomin tsaron biyu sun bayyana damuwa game da yiwuwar kwaikwayo ko kuma harin ramuwar gayya sakamakon yawan roƙon neman yin wasan taho magamar ababen hawa a matsayin wata dabara na yiwuwar sako wani mummunan hari na masu tsoron ra'ayi, cewar hukumomin cikin wata sanarwa. A farkon ranar sabon shekarar nan ne aka kashe mutane sama da dozin guda da jikata wasu gwammai lokacin da wani mutum ya afka da wata motar pickup da ya dauko hayarta kan wani gungun mutane akan titin Bonborough na New Orleans. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardar balaguro ko izinin zama ba. Matakin wanda aka ayyana a matsayin na tsatsauran matakan tsaro ya tanadi hukuncin kura ko dauri ko kuma biyan tara ga duk wanda aka kama ya bijirewa wannan doka, wace a ɗaya bangare ta umurci 'yan kasar ta Niger da su sanar da 'yan sanda kafin su ba wani dan kasar waje masauki. Masana doka da 'yan fafutuka sun bayyana yadda suke kallon wannan dokar. Suleiman Muni Barma daga birnin Yamai ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ta hanyar wata takardar da sakatariyar gwamnatin Niger ta fitar a yammacin Litinin 13 ga watan Janairun 2025 ne aka sanar cewa Janar Abdurrahman Chani ya kafa dokar hana wa baki 'yan kasashen waje shiga kasar ko su zauna ba tare da mallakar takardun balaguro ba. Shin koya za a fassara wannan doka musamman game da abin da take nufi da baki 'yan kasashen waje? Dr. Bashir Ahmadu Adamu lauya ne mai bada lacca a jami'ar UFR da ke birnin Nantes na Faransa.
Doit être perçu comme étranger
yace duk wanda ba dan kasar sai da yawo bane da mutanen da kasashen su ba su da hulɗar shige da fice da Niger su ne ake nufi baki 'yan kasashen waje. Ma'ana rukunin waɗannan mutane ne ya zama wajibi idan za su zo Niger sai sun tanadi takardu wato visa ko kuma takardar izinin zama titre de séjour. Dokar dama akwai ta amma ba a zartar da ita ne yadda ya dace.
Sake l'application de ces dispositions souffre par moment d'insuffisance.
To micece makomar mutanen kasashen sai da yawo a ƙarƙashin wannan doka.
Certainement sauf l'ordonnance vient préciser le contour en réalité du départ du Niger de la CDAO.
Dokar ta ƙara fayyace abinda ficewar Niger daga CDAO ke nufi. Ka san ficewar nan ba ta da wani tasiri kan yancin kai da kawon jama'ar kasashen CDAO da dukiyoyinsu, tunda a baya kasashen IOS a wata sanarwar haɗin gwiwa sun tabbatar da cewa ficewar su daga ECOWAS ba za ta shafi kai da kawon mutanen CDAO ba. Ma'ana babu buƙatar visa wajen shiga ko zama.
Un séjour en territoire nigérien qui ne requiert naturellement pas de visa.
Bijirewa wannan doka abu ne da ka iya janyo wa mutum kora daga Niger ko kuma a mayar da shi kasar sa ta asali ko kai shi kan iyaka ajiye. Haka kuma dokar ta tanadi hukuncin daurin shekaru 2 zuwa 5 da biyan tarar miliyan 5 na sefa zuwa miliyan 50. Kamar yadda irin wannan hukunci ka iya hawa kan wani mutum ko kungiyar da ta taimakawa bako dan kasar waje shiga Niger ba da takardu ba. Barazanar kutse da yunkurin tada hargitsi da gwamnatin mulkin sojan kasar ke zargin wasu kasashe da hannu ne mafarin bullo da wannan doka. Matakin da shugaban kungiyar Sinergie de la Société Civile El Kabir Mohamed ya yaba da shi.
Wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yanda waɗansu kasashe suka yi ba, a'a, saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne, saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma wataran da dan gari akan ci gari.
Sai dai mawallafin jaridar Niya Info Alhaji Tahir Garka na da wani ra'ayin na daban.
Lalle tsaron kasa gaskiya ne, amma abin da ya kamata a gane ba zancen tsaron kasa ne ake ba kuwa, zancen a juya hankalin 'yan kasa ne don su manta da dukkan bayanin da so za su ka zo su kai musu lokacin da suka ce ga abun da yasa suka dauki mulki sun kasa yin shi.
Sanar da hukumar ƴan sanda samun bakunci daga wani dan kasar waje tilasu ne ga kowane dan nishar a ƙarƙashin wannan doka ko kuma mutun ya fuskanci fushin hukuma. Ko baya ga batun tsaro dokar ta 13 ga watan Janairun 2025 abu ne da ke hangen saka tsari kan sha'anin cirani da shigowar bakin haure, in ji masana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
Dakarun Rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin Ukraine da suka kwashe watanni suna barin wuta a cikinsa da nufin kwace shi, inda yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin, cewar wani jami'in Ukraine a jiya Litinin. Dakarun Rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a Pskov, inda wani gagarumin ginshikin tsaron Ukraine ya ja musu daga da yasa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin Dnipro na Ukraine, kamar yadda wani mai magana da yawun wata karamar rundunar soji wanjo Victor Trekhovoy ya shaida wa kafar labaran Associated Press. An bayyana cewa wannan hanya tana da muhimmancin gaske wajen shiga da kayan cimakar dakarun Ukraine da ke daukacin yankin. An yi hasashen cewa rage kaimin zirga-zirga a hanya zai haifar da mummunan cikas ga Pskov. Trekhovoy ya faɗa ta sakon WhatsApp cewa ya zuwa yanzu haƙarsu ba ta kai ga cimma ruwa ba, kuma dakarun Ukraine na aiki tukuru domin tabbatar da ganin burinsu bai cika ba, kamar yadda suka gaza yin nasara a baya na ganin sun kama birnin. A ranar Talatan na Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutanen kasar Haiti da suka arce daga gidajensu sakamakon tashe-tashen hankulan kungiyar ƴan daba da ya rika karuwa tun a bara yayi matukar muni. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kididdiga ta baya-bayan nan ta nuna cewa mutane miliyan 1.41 da yawan su da aka daidaita daga gidajensu ne ke faɗi tashi da ƙarin buƙatar tallafin agaji. Mai magana da yan hukumar Kennedy Okot Omondi ya shaida manema labarai cewa a watan Disambar shekarar 2023 an kiyasta yawan mutane da aka daidaita daga muhallansu sun kai kimanin 315. Yace tun bayan shekara guda adadin ya ninka har sau uku na miliyoyin mutane da tashin hankalin kungiyoyin dabar suka tarwatsa a babban birnin kasar Port-au-Prince. Hukumar ta kula da ƴan gudun hijira ta ƙara da cewa yawan mutanen da tashin hankalin ƴan kungiyoyin dabar ya daidaita a Haiti ya ƙaru da kashi 87 daga cikin 100 da ya kai ga rushewar muhimman ababen buƙatar rayuwa musamman kiwon lafiya da matsalar ƙarancin abinci.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wata kotu da ke zaune a Ibadan ta ba da beli ga uwar gidan tsohon Onni na Ife Queen Naomi da wasu mutum biyu wanda aka zarge su da shirya wani taron tallafawa yara da ya sanadin mutuwar sama da yara 30. Ga dai Hassan Umaru tambawar da ci gaban rahoton.
Wata babbar kotun da ke zama a Ibadan ta bayar da mutane uku beli, wato tsohuwar matar Oni na Ife Oba Enitan Adeyeye Ogunwusi mai suna Naomi Silekunola da shugaban makarantar Islamic Higher School Bashirun Abdullahi Fasasi da kuma shugaban gidan rediyon Agidigbo FM Alhaji Oriyomi Hamzat da ake zargi da shirya wani taron raba kuɗi da abinci da yara domin bukukuwan Kirsimeti da ya yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara 35. A turiraniyar da aka yi kana wasu da dama suka raunata. Mai shari'a Kebi Olawunyi na babbar kotu da ke Ibadan ne ya bada belin mutanen uku akan kuɗi naira miliyan 10 kowannensu tare da mutane biyu masu tsaya musu waɗanda ke zaune a cikin hurumin kotun. Kana kada su yi magana da ƴan jarida da dai sauran ka'idodi. Ana zargin mutanen uku da sakaci da ya jawo jakata da yaran, kasa samar da tsaro a taron da dai sauransu. Daya daga cikin lauyoyin da ke kare mutanen babban lauya masu bawo Adetun B SAN yayi karin haske a game da bailin Arista Sirajo dan baba lauya ne mai zaman kansa a Ibadan
abinda ake charging su ba wai wani abu bane sai abu ne kai da su haidodin daru ba shine kai magana da aka samu a gurin shi ya kawo har aka ce an kama su an kulle kuma har rasa rayuwa a gurin zai ta a gurin abinda ya faru kenan kai
to barista an ce an ba da bilin su akan kudara miliyan 10 sun ga sun ga aikata ya kamata a karbi
dala miliyan 10 ba karban kudi ake yi ba wanda yake da kadara ta kai naira miliyan 10 kowanne mutum bidiyo shine kaida bin da kaji
to wanda bai da kaddara da take miliyan 10 kuma bai da za su tsaya mai ya za a yi da shi
kai da ba ai shi da ida bai haka ne shi za a baka bai da kawo da za su tsaya ma shi da ke kira shoti shoti ko shi ne wanda zai zo ne ne kai da shi alƙawari da kuke wa gida da aka ce da mun ko shi ya ka zo ka a gama shari'a to shi ne kai da abin da ake da shi shoti ce ba wai sai ka kawo da miliyan 10 ga gida shi bane abin da kuke ne biya
amma a ce mutum ya kasa samu mutum biyu da za su tsaya mai da ya wannan ne
ko da ta yi abin da ya dace ta yi in dai shi ya kasa abin da ya dace shine wannan kuma zai fila shi ne ba zai kunkuta ba amma ko da ba mutum da yake ba tashin mu ko yake ra ma gusa ru an ba shi dai dama ne dan ya dinga zuwa kuta daga gida ba wai an ce an sake shi bane
to barista har yanzu wancan mutuwar da waɗannan yaran suka yi kamar hukuncin ba zai kai ga wani dauri ba ko kuma ya kisa
eh ba ba daurin kisa ba ai ma za a yi kaman da aka canja charges din da aka yi kaman jiya da aka kawo ko eh advice ya cewa a charge shi da manslaughter kisa ba wai da gangan ba
idan ba a manta ba a ƙarshen shekarar 2024 ne aka yi turmutsi a makarantar Islamic Higher School dake Bashorun Ibadan inda yara 35 maza da mata suka mutu haka zalika an sami turmutsi a birnin tarayya Abuja da kuma jihar Anambra wanda ya sanidiyar mutane gwammai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya Dr. Faruku Rabi'u Umudi shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai kara karuwa take yi duk da irin tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa manoma da makiyaya ga dai ci gaban tattaunawar tasu da Hassan
Dr. Faruk yanzu bari mu dawo kan ainihin jikon da muke magana kan sa idan za mu dauki misali matsala ɗaya ko biyu menene matsalan da ya sa abincin nan ne yanzu ko a nan Abuja nan da muke zaka ga ba lalle bane mutane su ci abinci sau uku abin mamaki kuma shine abincin nan gashi kuma ana noma shi kuma a iya cewa da mata yi albarka an samu kayan gona da sauransu amma kuma ba kowa ke da daman sayan abinci mu ci ba
kin a gaskiya kasan nan muna noma iya noma fiye da yanda ba ka tsammani kusan mu Najeriya mu ne ma kusan karfin shiyar da kasan a West Africa kuma idan ka dauka lokacin da muke jirgi a lokacin kaka za ga abinci ya kare gaba daya to amma sani yanzu kowa ya dawo cikin wannan sana'a tamu ba ta bangaren noman ba amma ta bangaren kiyan aiki saboda haka idan lokacin da yake a kaka lokacin da kowa zai iya abin nan to gwamnati ta kifi daga cikin al'amarin a kuma manomi idan yayi jirgi komai nasa ya kare dole ne sai da kayan a kowane yanayi kudin yake domin yayi wa'ansu abubuwan bukatun su na auren yara biyan bashi da sauransu to yanzu sai kowa daidai da bankuna yanzu mun sani siyan kayan abinci suke suna ajiya ba sa ba da bashi ma yanzu to wannan boye kayan shi ne za ka ga yanzu kakar ba ta kai duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu duk abin da aka dubbe wanda da kaka tana yin wata uku kaya yana ara amma yanzu a satin farko yake karewa zaka ne miji garuda gaskiya ina iya gaya ma cewa wannan kiri ne wanda mu mun sani abubuwan nan sai su ake ana uwa ba don babu bane domin akwai kuɗi da yawa a hannun bankuna da suke tsaya bankuna ma kansu shiga cikin ta a bisikon sai su shiga cikin wata cigar ba bankin da directly ba amma akwai wanda suke ba su ajiye to yanzu abin da ke faruwa wanda mu mun san da wannan babu inda ba mu da mutanen mu daga kan sama har ƙasa don san abubuwan da ke faruwa bayan da za mu iya tallafa wa manoman nan da bashin da za su iya dinga ajiye abinsu suna fitar da shi a hankali har ya zagaya su ta inda zai dinga fitowa a hankali farashi ya zama baya tashin goron da tashin tsammani har wasu kafin ta sake zuwa ta same shi yanzu abin da ke faruwa ce.
Wadannan kajin mawa Bello idan ni kena zan iya tunawa shekaru biyu zuwa uku da ya wuce a nan Abuja akwai wani wurin sai da naman kaji wanda ya yi suna kwarai kuma duk yan birni sun san wannan wurin ana zuwa ana cin naman kaza da rabin kaza a lokacin da naira 100 muke sai rabin kaza a wurin daga baya ta koma naira 1,200 to ne ina jin ana maganar kusan naira 5,000 ne rabin ko ina da muke sai naira 20-30 ko da zuma sai kwa naira 200 nan sai ake aka ko alaga ina da dabbobin da suke ne babu su ne ko kuma kudin mu ana jin kajin ana koyi ne
a kullum suna faɗi akwai gazawa ta fiskar tunanin mu hange hankali da tunani naman nan kullum ba ta gani ana ruwan gujima ko ana ruwan raguna ko ana ruwan kaji ba ciwon su ake to amma kuma muna amfani da su wajen laye sunan din amma ba mu da tunna so mu ci nama kullum amma ba mu tunani yadda za a tattara yadda naman zai samu
bari ne ma ƙarin na farko dai sai su kaji da yake faɗa da kayan abinci da ya ɗadin nan ake sarrafa yin abincin su a to kuma kayan abincin kamar yadda muka faɗa ya yi tsada ko dai lokacin an yi rigodin ɗin shi an ɓoye ko kuma abin nan masaran nan can da ya yi da a yanda suke siya yanzu abin ya haure ba ma kowa ke iya siyan ba a duka irin wannan abubuwan dutar yanzu kuɗin dutar da za ka siya na alfama a yanzu wanda za su haɗa wajen yin abincin kaji ko abincin dabbobi da su kuɗin alfama ba a yi buɗa a da.
Idan aka dunkule an sannan wuri guda da aka yi tambayar nan da aka yi ba komai ba ne illa an yi calculating ɓangaro da fannin shi. Matuƙar ana so nama ya wadata ko mai ya wadata to ai da can ɗin ai dajukan ciwo ne ba su nan akwai grazing reserve akwai burkali. Burkali nan fa abu ne da Allah ya yi shi ko kuma makiyaya suka yi shi wanda kayan ta ma su ɗan adam ƙwaƙwalwa dabba ma ina mamaki yadda dabba take neman ta zanci ɗan adam tunani dabban nan an gaya mata duk da cewa tana son ta ci ciyawa kan ki shiga ciyawa sannan ma ba gonaki ba ki bi hanyar nan sai kin je guri kaza ki ci ki bi hanyar nan sai kin je guri kaza ki sha ruwa ki dawo yau hanyar aka dode da za ka bi ka je ta yi ciwon ka taro kuma ba ta canza hanya sai ta ga babu ko don ne ɗan adam da ya kamata shi ya kamata ya ci dabba tunani zai zo ya yi haka hankalinsa da ciwo ya cinye. To matuƙar ana so a samu wadatar nama irin na da to sai an da amne da ɗan jaki dukiya makiyaya a sama musu inda dabbobinsu za su yi kiwo tun da dama akwai su ba babu su ba ba ƙasa suka niƙe ba ba sama suka tashi ba filayen noma kiwon nan an san akwai su guraren burtalolin nan an san akwai su shi yasa muke ganin wannan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta kafa da jihohi suke kafa makamantanta yanzu yau ta kafa Borno ta kafa sauran jihohin Arewa muna so su yi to wallahi Arewa za ta yi nadama. Za ta zubar da hawayen jini idan ta take murje ta rasa noma da mu za mu rike noma da ciwo tun dare ne mana ba.
Dr. Faruk bari mu baka misali a satin da ya wuce din nan akwai wata kasuwar ƙauye a nan wajen garin Abuja. Shi nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin ba ne suna tsaye masara sosai da su dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Kamar misali irin wannan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shafar ƙarfin abincin nan.
Abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a kalle. Warehouses na irin waɗannan kamfanoni da mutane da sauransu wallahi sai an siya mu abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zai ba to haka ba mu san ya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu to haka muna yin noma su cikin noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu rike abin da muka noma a hannunmu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili ya sa dole mu saki abin dole ka ga baƙin sun shigo. Sai su yi dole masu kuɗi kowa yanzu babu abin da za ka ɗauka ka ajiye zan ba ka misali bara waken tsaya sun ɗauke shirin ka yana naira 18,000 a bibin gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana bima mun fara sa arba'in ba kwana a 35-38 sai da waken tsaya ya koma naira 20,000 daga 18,000 sai yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi ba shi a banki idan ya sai kayan abincin ɗoyi.
Masu sauraro a nan za mu dasa yaya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Toma da lagaida Baballe yanzu kuma ga sakonnin ku.
Ra'ayi na farko ra'ayin ka ne Shefu Adamu Jau kace batun gaskiya akwai bukatar gyara a wannan gwamnatin ta Asiwaju domin dai alƙaluman da muke yin lissafin gwamnatin daban sakamakon da take haifarwa daban. Sai kuma ra'ayin Sanusi Badatai da magaran mai cewa shirin da gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar ke yi na gudanar da bincike a babban matatan man fetur ta Nijar wato Sorej da ke zaune a nan jihar mu ta magaran hakan yayi daidai. Ganin yadda ake watanda da dukiyar al'umma a wannan matata. Fata dai shine a zabo ƙwararrun mutane kuma masu gaskiya da riƙon amana. Kana a damƙa musu alhakin binciken a hannunsu don kaucewa sake baiwa kura fiɗa. Har yanzu muna Jamhuriyar Nijar da ra'ayin Isuhu Makiri Madatai da Magaram yace dan Allah ku mika mana sakon mu zuwa ga ministan wutar lantarkin mu na Nijar mu dai ƴan garin Madatai har yanzu ba a janyo mana wutar lantarki ba wanda ke janyo koma bayan tattalin arziki Allah ya sa mu dace amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Alhaji Umar Forever Gashuwa kace mu dai fatan mu a kullum ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a Najeriya da ma duniya baki daya. To da wannan addu'ar muka kawo ƙarshen ra'ayoyin da kuka aiko mana a yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantowa.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Birnin Washington ya ɗau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirye tsaf domin bikin rantsar da zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump da zai gudana a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin. Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagai da wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba bangarorin biyu wani daftari na ƙarshe a jiya Litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi cewar wasu jami'ai da ke da masaniya akan batun. A ranar Litinin din shugaban Amurka Joe Biden ya ce haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan ƙasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su. A ranar Litinin ɗinnan hukumar binciken laifuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya ƙoƙarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabon shekara a birnin New Orleans da ya halaka mutane 14. Gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Dakarun Rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin Ukraine da suka kwashe watanni suna ɓarin wuta a cikinsa da nufin kwace shi, inda a yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin, cewar wani jami'in Ukraine a jiya Litinin. Dakarun Rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a Poskrov, inda wani gagarumin ginshiƙin tsaron Ukraine ya ja musu daga da ya sa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin Dnipro na Ukraine, kamar yadda wani mai magana da yawun wata ƙaramar rundunar soji wanda Viktor Trekhovoy ya shaidawa kafar labaran Associated Press.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma can shirinmu na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan yanda kuke kallon wato mataki da gwamnatin Niger ta dauka na haramtawa baki da ba su da takarda ko kuma izinin zama shiga kasar shin kuna ganin kowace kasa ma ya kamata ta yi haka sai a tare mu a wannan lokacin yanzu a madadin Fiona da ta hada sautin da Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Kila Williams wadda ita ce wato injiniya mu ta wannan lokaci Baba Yakubu nake muku sallama wassalam.